ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. da muke magana safiyar ranar Asabar ce da ta dodo da 24 safar hijira na da 1432 dodo da 29 ga watan Janairu shekara ta 2011. Wannan shi ne kaso na 32 daga cikin goron da ya karatu ta kalli tafin fitar sura wallafar babban malami Professor Zaid Abdulkarim Zaid, Allah ya saka mishi da alkhairi. A inda muka bi tarihin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, da ya faru dabba a fara aiko mishi da wahayi yana zuwa wani kogo a cikin dutsen da aka fi sani da ainihin wato Jabal Fawr, yana zuwa yana yin ainihin ibada. Shi kogon sunan shi kogon Hira. Da sai malami yake cewa zuwan Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ba abu ne wanda ya zai daga tatan ba, sai da jahilai, amma ga masana daga cikin Yahudawa da Nasara su dama sun san zai zo, saboda ne sun karanta a littattafansu. Sannan hatta waɗanda suka Majusawa ne masu amfani da tsibbo da bugun ƙasa da ‘yan Juda, su ma suna sane da cewa Annabi zai zo. Waɗanda al’amarin ya jijjita su ne waɗanda suke gafalallu. Sai malam ya ce, to yanzu wannan darasi ne babba a kan ka zama cikin faɗaka duk abin da kake a rayuwa, kar abu ya zo ya rinƙa afko maka ka fi auna al’amura yadda za ka rinƙa ganin duk abin da ya faru, ka ce yaya kaza ya faru, me ya kai ga faruwar kaza. Ko kun fahimta jama'a? Na yi muku kyakkyawan misali na cewa yanzu ga dukkanin mai hankali, in ya zo dubi yadda muke karatu a makarantar nan, bayan shekara 30 ko 40 sai kawai aka ji wani babban malami ya fito sai daga ina, daga Darul Hadith, sai mai hankali da zai ce a yaushe karatu a ina muna nan ɗin yau ina, mai hankali da zai faɗi haka ba, domin kai ka san waɗannan littattafai da aka tara ba tangaraye ba ne. Darussan da ake a nan ba jarida ce ake karantawa ba. To ka haɗa waɗannan irin littattafai, malamai da suka rubuta su tun daga zamanin sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'ina har zuwa yau, karatutukan da ake yi, Qur'ani, hadisi, fiqh, larabci, tarihi da sauransu, a shekarar 10 ana karantar da wannan, bayan shekara 30 kace kuma ana tunanin a ci gaba da zama yadda ake. To wannan ba ka da hankalin ka wannan tunanin. Don haka dukkan wanda ke lura da abin da ka je ya zo, to ya kamata duk abin da ya faru sai ce ai dama ana tsammanin haka ta faru, in haka ba ta faru ba ne ma shi ne abin mamaki. Ina fatan mun gane, domin zai yiwu a haɗa saurayi da budurwa aure lafiyayyu a ɗaki, bayan shekaru 40 a zo ɗakin nan a sake samun su yadda suke saurayi da budurwa, ko da an same su suna nan su biyu haihuwa ba ta faru ba, zai yi a same su a yadda suke? To in bayan shekara 40 aka zo aka samu ɗakin ya zama mutum 12, ya kamata ka ce me ya kawo haka, yaya aka yi daga mutum biyu suka zama guda 12? To ya kamata ka inda auna al'amura. Ina fata an gane. Malam ya ce, to manal masuhu haliyan min ziyadati iqbalin nasi ala tamassuki biddini, abubuwan da muke jin su a yanzu na ƙaruwar fuskantar da mutane suka yi wa riko da addini, mutane sun ƙaru wajen riko da addini, an fahimta jama'a? Wal hirs alayhi, da kuma kwaɗayi a kan riko da addini ɗin, wat tamassuk bihi, da kuma ainihin wato riko da shi kwaɗayin addini ɗin. Lam yakun mufaji'an, ba abu ne da ya zo a afke ba, abu ne wanda yake dama ana sa ran ya faru. ana ganin alamomi sun abku a baya wanda in hakan ta faru babu mamaki. Fakamata haddasa al-yahudu wan nasara wal kuhan anil bi'sa, kamar yadda yahudawa da kristoci da bokaye suka yi bayani dangane da zuwan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, wajadna aidan man kataba an hadha al-iqbal, haka kuma mun samu waɗanda suka yi rubutu game da wannan fuskantowa ta addini cewa nan gaba mutane za su fuskanto su riƙo da addinin musulunci. Kenan walam yakun hadha rajman bil ghaibi, wannan magana tasu da suka yi ba ainihin magana ce wadda kawai sun yi jifa da gaibi bane, wato ba magana ce kawai yanki faɗi ba, walakin mal mutaba'a lil ahdath, sai dai bibiyar abubuwan da ke faruwa ne, wal istintaj minha, da kuma fitar da sakamakon abin da ake ganin zai biyo bayan irin waɗannan al'amura. Awsalahu ila hadha tawaqqu, shine ya kai irin wannan mutumi ga tsammanin faruwar haka. Jama kuna fahimta da kyau me ma'anar wannan magana? Wannan mutumin da ya wannan maganar cewa musulmi nan gaba za su fuskanto da addinin su, ba magana ce kawai ya shashayi kawai ya koshi yayi ta ba, a'a, magana ce wadda ya yi ta ne sakamakon bibiyar al'amura da ke faruwa. Da ya gama nazari sai ya fitar da sakamako cewa to ga abin da zai biyo bayan waɗannan al'amura. Ko kun fahimta jama? Yaqulu ahad al-kuttab, daya daga cikin marubuta ba musulmi bane yace, rubama takunu sahwatu al-islamiyya mufaji'a lil alam al-arabi, niyya wayewar kai ko kuma gwagwarmaya ta addinin musulunci ta zama ta zo wa duniyar larabawa a afke, ta zo musu haka su ganta kawai ta fado musu. Allazi ta'udu alla yaqra, wanda ainihin wato zai zama su duniyar larabawa kenan sun waye gari ba sa karanta haka za ta faru, anan karantawa ba karanta ma'ana ba sa nazarin haka zai faru, ba su yi tunanin haka zai faru ba. Walakin bin nisba lil alam al-gharbi, sai dai dangane da duniyar yamma, yammacin turai kenan ko, la su kam abin ba zai zo musu a afke ba. Lam takun mufaji'a, wannan irin ainihin gwagwarmaya da wayewar kai da runguma addini ba za ta zama musu abu ne wanda ya zo a afke ba. Li'anna jami'al qiyadatil fikriyya al-alamiyya, domin dukkanin ainihin wato jagorori na tunanin duniya, wato philosophers, dukkanin classes of philosophers, dukkanin manya-manyan rukunai na ɓangaren tunani, tawaqqa an hadhihi as-sahwa, sun yi anticipating ko sun yi expecting, sun tsammaci ko sun zaci faruwar wannan wayewar kai. Mundu ma la yakul an 30 aman, tun abin da bai gaza shekara 30 ba. Bal wa hunaka man tawaqqa'aha mundu akthar min 60 aman, akwai waɗanda ma sun sa idan haka za ta faru tun shekaru 60 da ta wuce. Wato tun shekaru 60 da ta wuce su suna da masaniyar cewa ga abin da zai biyo baya. Wasu kuma tun abin da bai gaza shekara 30 ba suna da wannan tunani. Al-alim al-amriki, wani masani da amerike, wato an American scientist, Smith, mai suna Mr. Smith, fi jami'ati Motrin, fi kitabin lahu asmahu al-islamul yawm, a cikin wani littafi nashi mai suna al-islamul yawm, an gano? Al-islamul yawm. To kaga irin wannan bari ku ji, zan yi magana ne a matsayina na mai aikin fassara. Ba ka fassara sunan alami ka bar shi haka is very wrong, amma na ba da uzuri mai yiwuwa Professor Zaid baya cikin harkar ilimin fassara. Idan kana ilimin fassara, Ahmadu Bello University in ka fassara ta Jami'atu Ahmadu Bello ko, to sai kuma ka rubuta ta yadda suna su rubutunta ke rubuta ta, don ta yiwu a neme ta da wannan sunan da ta fassara sai ta zama ba haka ba, ko kuma wani ya tashi mai da fassara zuwa ga asalin yaren da ka fassaro, shi kuma tashi fassarar ta zama daban da yadda ake kira. A ƙarƙashin wannan, a nan yanzu da ya sa al-islamul yau, in ka tashi fassara za ka fassara Islam Today, ta yi shi wancan ba amurke ba Islam Today wasa wa littafin ba ta iya yiwa ya sa mishi Islam of nowadays ko wani abu makamancin haka don haka zai yi kyau in ka ɗauko sunan littafi da turanci ka fassara shi a cikin bracket sai kuma ka rubuta shi da yadda yake da turancin kullum tunanin ka ya daina takuruwa da kai kanka don yanzu misali kun ga wannan littafin ko raba ɗaya biyu babu yana nan akan internet insha Allah ina da 100% yaƙinin yana nan akan internet amma menene haƙiƙanin sunan kin ka sa Islam Today zai ɗauko maka shi da turanci ne sai ɗauko maka wani article ɗin sai ɗauko maka wani rubutu da aka da larabci da wannan sunan ko kun fahimta jama'a haƙiƙanin al'amari na yi ƙoƙarin ɗauko littafin akan internet amma ban ba da hankalin tsaya in yi nazariyar ba in ba haka ba za mu iya ɗauko shi tsaf amma abin da nake son a gane ai kuma ba kowa ne professional ba yanzu da mujarradin sanin sunan wannan mawallafin kawai ne ya ishe mu duk inda littafin yake a internet sai mun kamo shi in Allah ya so cewa al'alimul amriki smith din nan mun kawai ya ishe mu duk inda littafin yake sai mun kamo shi amma kowa kuma zai iya haka to duk sanda za ka yi abu kakkai tunanin ɗan uwanka professionals ka yi tunanin al'ammatul ammawa ina fata an gane jama gari jama'a an gane wannan da kyau ko jama'a shi yasa za ku ga tashoshi waɗanda kansu ya waye in suna labarai sun san ana jin su a waje ba za su ce abu ya faru a Gwarzo ba kawai sai su shiru a'a in suka ce Gwarzo sai su ce jihar Kano da ke yamma maso arewacin Najeriya saboda Gwarzo mai yiwa a nan Kano ne da Zaria da Sokoto da ina aka san ina ce Gwarzo take amma yanzu wanda yake sauraron labaran yana can Bosnia fa na ga ce Gwarzo sai kuma ya ce eh Gwarzo menene Gwarzo ma haka ne ko kun fahimta zama sai da haka ko bayani kake ka rinka zama kanka yana wayewa irin haka duk sanda za a ce rubuto mana address ɗinka in ka sa sa address ɗin musamman zai tafi duniyar internet to ka sa cikakken addressin ka karka sa kawai layin zomo samaru sai ka sa layin zomo samaru karamar hukumar sabon gari Zaria jihar Kaduna shikenan Najeriya to insha Allah ta'ala ana fatan kai bayani a cikin wannan littafi nashi da ya sanya wannan suna al-Islam al-yawm wa sabara ko fi khamsi khamsinat lafata nazar al-mas'ulun ya ja hankalin masu mulki fi biladihi a kasar shi ta America ila hadhihi sahawa zuwa ga wannan wayewar kai to ina son bari ku ji bambancin yadda turawa suke mulki da yadda baƙaƙen fata suke su turawa suna mulki amma fa ba sa yadda su suna tare da masanansu don haka duk wani research da ake kare ba za su taɓa yadda ba sai ya zama suna da alaƙa da wannan research ɗin wallahi ke yanzu nunan a Darul Hadith sai mu ta yin research ba ruwan duk wani gwamna ko shugaban ƙasa ko ɗan reps ko ɗan House of Assembly kaf ba ruwan shi da mu daga haka ƙarshenta sai mu je wata ƙasa sai ta ɗauki nauyin research ɗin sai a je wannan research ɗin a nan Darul Hadith za a yi shi amma sai ku ji ya bayyana wata ƙasa ta kafa kamfani da shi tana harkarta su ba sa haka a nan rubutu ne ya yi game da abin da yake ganin zai faru a ƙasar ko ƙasashen larabawa amma sai da ya ja hankalin nashi masu mulki saboda wannan abin yana da alaƙa da su yanzu abin da ke faruwa a America na fashe-fashen bama-bamai da kashe-kashe sun biyo bayan abin da ke faruwa ne a Philistine da sauran wurare menene misalin wannan masu hankali daga cikin masu mulkin mu za ku ji suna cewa a yi ƙoƙari a kai kayan kyautata rayuwa ƙauyuka saboda birane su zauna lafiya idan birni a yin ƙauye ba ruwa ba wuta
babu masana'antu ba komai mutanen ƙauyen za su rinka ɗaukowa suna tahowa birni daga haka sai birnin kuma da take da waɗannan abubuwan sai su zama ba su da daɗi dan an tattali wutan lantarki ta mutum 10,000 sai zama daga ƙarshe 15,000 ke amfani da ita haka sai ai ta samun failure to masu hankali daga cikinsu sai sai a je a gyara ƙauyukan yanzu duk mutumin ƙauyen da a ce a ƙauyensu zai samu ruwa cikakken samun ruwa na shekara in damina ta ɗauke sai kuma ya zama ba koguna nan an yasa ko kuma ba dam nan an tsare ko kuma ba jijiyoyin burtsatse an yi duk wani da fulatani da ka ganshi a ƙasar Yarawa ko ƙasar Inyamurai ya tafi ne bin kurmi saboda can ya fi ni'ima an fi ruwa a can idan da za a samu wuraren da za a tsare ruwa da ciyayi a nan arewa babu da fulatani da zai tashi tun daga birnin Kebbi ka ganshi a Ogbomosho ko kun fahimta ashe in kun gane wannan abinda waɗannan masanan suke jan hankalin mutanen su shine ga wasu abubuwa suna faruwa a ƙasar Laraba waɗanda faruwar waɗannan abubuwan suna da alaka da abubuwan da za su rinka faruwa a ƙasashenku yanzu misali America tana yawan samun waɗanda ke farko mata ko da izini ko ba izini sakamakon Iraki ta ɗau wuta don haka ana ta samun muhajirin waɗanda suke gudu daga ƙasar Iraki su tafi America wasu su tafi Jordan kai ba nan ba fa yanzu ɗan Iraki sai gudu hijira ya tafi Philistine kamar ka ce ɓera ya taso daga ramin shi a guje faɗa wuta Philistine ita shekara 50 ko 60 ana yaƙi Iraki ko ba wuce shekara 10 ba amma yau sai ɗan Iraki ya gudu daga ƙasar Iraq sai tafi Philistine saboda Philistine duk wannan hayaniyar da ake garuruka uku ne zuwa hudu Iraki ko ina a cikinta babu aminci babu da muke so ku gane a nan a cikin littafin nashi sai ya ja hankalin al-mas'ulina fi biladihi ila hadhihi as-sahwa masu mulkin ƙasar shi ta America zuwa ga waccan gwagwarmaya da waccan wayewar kai da za ta faru a duniyar Larabawa sannan sai ya ce kuma wal alim al-injilizi sannan sai kuma masanin nan na kasar turai wato na kasar Birtaniya an fahimta ku rinka bambancewa in kun ji sun ce injilizi anan abin da suke nufi kawai na Birtaniya British ina fata an gane na eh al-alim
ina nufin nahiya shi wanda kuma Afrika
ne ne
Nigeria
America
barkaji
al-alim al-amriki masani ba amerike ko smith mai suna smith fi jami'atu ita jami'ar da yake ba lallai ta zama a amerika ba kaitan yawa ita jami'ar ba lallai a amerika ba misali jami'ar tana kanada kake so kace amma shi masanin na ina ne yawa shi ne al-alim al-amriki smith masanin nan ba amerike fi jami'ati montreal wadda ke jami'ar montreal ita ce a kanada montreal ne an gane ko shi ba amerike ne amma jami'ar da yake tana wannan garin shi kuma garin yana kanada to a cikin littafin nashi ya ja hankalin masu mulki a ƙasar sannan sai wal alim al-injilizi ko kun fahimta ina son wato ku fahimci wasu istilahat in ba ka zauna da turawa ai larabawa ba yadda za ka fassara abin daban da yadda yake in an ce al-injilizi ne ake nufi turanci ko to amma a nan ba turanci ake nufi ba in ka ji sun danganta kaza zuwa ga injiliz suna nufin ingila British al-alim al-injilizi wani masani baturan kasar English ita ce ingila sahibu shubra wanda yake shahararre ne a dauniya wato yana da shahara ta duniya shine yana da international recognition an san shi duk duniya sunan shi what W-A-T-T kun gabi irin wannan da sai rubuta what fi tahlilihi lil islam da yanzu yana ba da analysis game da musulunci yana sharhi game da musulunci fil usuri wusta a ainihin wato zamanna na tsakiya. An gane annabi tabannanahu kitabuhu as-sadir, wanda littafin shi ya tattaro tarihin wannan zamani. An gane littafin as-sadir wanda ya fito aka buga shi ama 64,900 a 1964 tawaqqa hadhihi as-sahwa, shi kanshi yayi tsammanin samuwar wannan wayewar kai. Wa wasafaha bi annaha sawfa ta'udu, sawfa taqudu, yace kuma wannan wayewar kai za ta kai ila ideologiya rabi'a, zuwa ga samar da ainihin wato ideology na hudu. Na bayyana muku ana da ideologies guda uku: the capitalist ideologies, the socialist, da kuma communist. To yace to za a samar da ta hudu. Satatahakkamu fil alam al mu'asir, yace a wannan duniya ta zamanin nan wannan irin ainihin wato ideological abin nan zai faru. A fil qarnil hali, a karnin da muke ciki, yana magana a karnin da muka fita ciki. Yanzu kun ga mun shiga karni na 21, to a cikin karni na 20 yake magana. Ala anna akhtara wasiqa bi hadhihi khusus, yace bayanin da akan cewa sako mafi girma da wannan ainihin wato juyin juya hali zai zo, ta'udu ila, an gane, alimin rusi, wato asalin mafi girman wannan documentation, mafi girman wannan sakon an same shi ne a cikin wani documentation, wani rubutu da wani masani na kasar Russia yayi. Shi wancan yayi prediction, yayi hasashen abin zai faru. Ko kun fahimta jama'a? Shi yayi hasashen abin zai faru. Sai shi malamin yake cewa tare da cewa mafi girman wannan sakon an same shi ne a cikin rubutun da wani masani ɗan ƙasar Rasha ne, wahuwa Tojanisko, shi ne Tojanisko kataba majmu'a mu'allafatin, ya rubuta tattaruwar wasu rubuce-rubucen wato articles, an gane, fi aqabi thawrati shiu'iyya, bayan da aka yi juyin juya hali na kwaminisanci, muhawilan taqyim tilka thawra, yana kokarin ya bayyana iyakan matsayin, wato yana son ya nuna yaya menene matsayin wannan ainihin juyin juya hali. Wa mutasailan, kuma yana mai tambaya mata yaushe wannan gwagwarmaya za ta faru. Wa aina ta'ati athawra al'alamiyya athalitha, wannan gwagwarmaya ta uku idan ta tashi faruwa daga ina za ta zo? To na yi muku bayanan waɗannan, abin da ya sa kasar bai ɗauki wasu bayanai ba ne wancan karatun, shi ya sa na sake ɗauko abu. Wannan yana cewa na uku, wancan yana cewa na huɗu, saboda maganar da shi wannan ɗan Rashiya ya yi ta tafi daɗewa, ya yi ta 1919. To 1919 a lokacin ana da ideologiya ɗaya biyu, to ta uku ake sa ina za ta zo? Wannan shi kuma da littafin shi ya fito 1964, shi kuma ta ukun ta riga ta faru. To shi ne sai shi Malam Abdulkarim Zaid sai ya haɗa abin, sai ce ko da abin da wancan ba Amerika fa yake predicting, asalin wannan sirrin ya zo a cikin wani documentation ne da wani ɗan ƙasar Rasha ya yi. Shi wancan yana cewa yaushe a ina abin zai faru, mushiran bi hadha ila thawratayn al-alamiyyatayn ko al-faransiyya wa shi'iyya, yana nuni ne akan juyin juya hali guda biyu da suka faru a wancan lokacin, an yi a ƙasar Faransa, an yi kuma na ainihin shi'iyya, an yi na kwaminisanci a Rasha. Wa ila anna kiltayhima qad fashlata fi na'iyatin mu'ayyana, sai ya ce kuma yau ni ne har wa yau akan cewa fa duka guda biyun kuma ta wata nahiyar sun samu failure, sun samu faduwa. Wa annal alam, kuma yi bayani akan cewa ita fa duniya fi hajatin ila sauratin qadima, tana da bukata zuwa ga wani juyin juya hali wanda zai zo. Tastati wa an tusahhiha min masaratil harakatil insaniya, wadda za ta iya gyara makomar kai da komowa ta dan adam. Wa yujibu tojanisko, tojanisko dinnan sai ya bada ansa. Kun fahimci yadda malamin yake daukar maka magana wannan da wannan ya hada maka dan kai ka samu hakikanin yadda sakon yake? Sai yace bi anna tilka saura, shi tojanisko sai yace wannan gwagwarmaya, wannan juyin juya hali zai zo ne, lan ta'ti illa min al'alam al-islami, ba zai zo ba sai daga duniyar musulunci. Kana zalika fi am 19 wa 900 wa alif al-miladi, wannan tradition din nashi ya faru a 1999.
To ina son ku fahimci abin da kyau, wannan da ya tradition din a 1919 a lokacin an samu saura ta ainihin Faransa da kuma ta ainihin wato communist. Sai ce to ta uku din ake saurare, wadda ita din ta zo za ta samar wa da dan adam solution game da duk bangarorin rayuwa. Amma daga ina za ta zo, yaushe za ta zo? Sai ce to amsa da shi ne ba za ta zo ba sai daga ainihin duniyar musulunci. Ku kaga sai in ta saba karance-karancen ire-iren rubuce-rubuce na philosophers, don baka saba ba baka fahimtar galibin abin da suke faɗi. Ina tabbatar muku da wannan, wannan yana daga cikin ko da boko kai abin da zai taimake ka wajen fahimtar rubuce-rubucen filosofa shine a lokacin da kake ƙarami, kana ƙaramin ɗan boko, ka fara karatun literature. Idan kai karatun literature ka ba da muhimmanci game da karance-karancen novels. To in ka girma kana ɗibo littattafai na philosophers kana karanta, za ka rinka fahimtar me suke cewa. Amma ba haka ba, wallahi ba za ka fahimta ba, san ba za ka fahimta ba. Yanzu kun ga waɗannan maganganun karara ga duk wanda ya saba karatun maganganun philosophers sun gama hasashen duk wannan abin shi ne wannan malamin yake faɗi. To me alaƙar karatunmu da muke a yanzu da wannan abubuwan da malamin nan ya ɗibo mana? Shi ne cewa Yahudawa a zamanin da sun yi amfani da Attaura da Injila wajen prediction, wajen hasashe da kuma sauraron zuwan Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Kun fahimci wannan? A wannan zamanin kuma Yahudawa da Kiristoci da ɗan communist sun kuma sun san da zuwan me, sun san da zuwan gwagwarmaya da fahimtar addinin musulunci a wannan zamanin. To su ta yaya suka sani? Shi ne lura da al'amuran yau da kullum, shi ne kawai da. To sai malam yake so ya ce maka, to a matsayinka na musulmi kar ka zauna kamar kujera kana jiran a zo a hauka ko daɗewa ta cika ko gobara ko gara. A'a, ka rinka tunani da ƙwaƙwalwarka kana auna menene zai je ya dawo, menene zai je ya dawo. Wannan shi zai maka ko shi zai taimake ka wajen ka rinka fahimtar wasu al'amura. Misali, jiya an kashe ɗan takarar jam'iyyar ANPP a jihar Borno. Abinda za ka ce, ya saki jiki ne kawai yana yawo daga shi sai jama'a shi, kawai ya je masallacin Juma'a ya saki jiki ya abin nan. Ya kamata ya tawakko in yana daga cikin waɗanda ake hari a kashe ta ɓangarori da dama. Ɓangaren farko ya yi tunanin ɗan Boko Haram, don sun kashe shugaban jam'iyya balle ɗan takara, ma'ana in aka kashe direba ne kamata kwandasta ya yi ya ɓuya, haka ne ko ba haka ba? Don in dai an kashe direba ne don kada mota ta motsa, to driver da ake sa rai ya zama shi ne zai dau mota shi ne kwandasta, a shi ya kamata kwandasta ya goya, haka ne? A sai kwandasta ya fito yana cewa to ni dai ba ruwa na, ni da ma kwandasta ne. Idan
zargin da ake gwamnan jiha cewa yana da hannu a kan harba-harba da kashe-kashe da ake yi. Ya kamata ɗan takarar jam'iyyar ya fara tunanin to akwai yiwuwar shi ma harbi zai zo kan shi, duk da cewa gwamnan ne ya tsaye da shi. Me yasa? Saboda asali gwamnan baya son kowa ya yi takara kaf a cikin tunanin shi sai matar shi. Matar shi ke yar takarar shi. Amma sai ga abin da zai yiwu ba, sai suka zauna a cikin gidan sai suka yi shawara to kane shi. To shi kenan yanayi ya hukunta kanin ba zai samu ba. Amma kuma ga wanda ake ganin ya fi dacewa a jam'iyyance sai aka sa shi. Idan ana tunanin shugaban jam'iyya zai kawo matsala game da manufar gwamna, an kawar da shi. Duk da an kawar da shi, manufar gwamna ba ta tabbata ba. Kai irin da aka tsaye da kai ba kamata ka fara tunani cewa to yanzu kuma kai din in aka kawar da kai to yanzu fa manufar gwamna za ta tabbata ba? Kuna fahimta da kyau? Ni kuma jiya sai na zauna sai na karanci yanayin da aka je takarar da wannan da aka kashe da Jibal mataimakin gwamnan na yanzu su suka yi takara su biyu. Shi kuma gwamnan na yanzu dama ya fi kin Jibal fiye da kowa. To Jibal ya zo na biyu, wannan ya zo na ɗaya. Duk da bai zo na ɗaya ba sai da aka yi kaima-kaima da Jibal ɗin ne zai zo. To yanzu tun da aka kawar da wannan a tsarin dokar jam'iyya da tsarin duwani tsari, idan na ɗaya ya mutu na biyu automatically yana da ticket ko? To yanzu kenan ka ga Jibal yana sa ran ne ticket. Yanzu Jibal sai ya ƙara sojoji da ke jaje shi in yana da. An ko yanzu aka fara biki ana ganin to yanzu shi kenan taka to babu tunani. Kuna fahimtar yadda abu yake? To duk abin da ya faru banda dubo da za a yi mishi, kai kuma ka tsaya ka juya shi ɗaya ɓangaren ka ga ya zai zama. Ko kun gane? Wannan shi ake kira science. Yanzu idan wannan microphone yana yi a haka to sai ka juya shi a haka ma zai yi, to sai ka juya yana ɗauka a haka, ma'ana sai ka kana juya shi yana 90 degrees ya koma 45 ya koma 180 ya koma yaya ne, sai ka ga yaya, sai ka gane to ashe yanzu in ya taho haka ya fi fiye da in yana haka. Fiye da in yana haka to yanzu sai wannan ya baka damar sai ka sa shi haka kenan. To in ka juya haka fa sai ka ce bari ka juyo shi haka. To haka ya kamata ka rinka yi. Ko kuna fahimta da na? Saboda haka abinda darasin nan ke nuna mana mu rinka amfani da kwakwalwar mu muna lura da me ke faruwa, mu sake koma kan wata kabiliya. Kowa ya ga abin da ya faru a kasar Tunisia. Shugaba Zain al-Abidin Ibn Ali zalunci ya kai zaluncin da yau shekara hudu muna Makka, wani dan kasar Tunisia malami ne na tajwidi da Al-Qur'ani. Nace mishi amma masani irin ka ka zauna a kasar ka ba zai yi maka alheri ba, yace ba za ta zauna bane. Yace tun ina dalibi nake a nan Makka, dan da yanzu ya kai shekara 60. Yace tun ina dalibi nake a nan Makka. Yace da muka koma da aka yi farab aka kama mu. Yace to ni fullewa nayi. Yace tun da na dawo ban koma ba. Yace nayi da ko nayi turin baro nayi komai a garin nan ina karatu nan ya fi min. Ba wanda ke jin daɗin ƙasar Tunisia gaba ɗaya da 'yan siyasa da 'yan boko da 'yan kasuwa da mai garuwa da matan, ba wanda ke jin daɗin ƙasar sai da aka waye gari shi ne shugaban ƙasar. Amma ya sace kuɗin ƙasar, ƙasar ta koma ta talauce tana cin bashi a wurin shi. To da Zain al-Abidin sai fara tunani haka ta faru ga wani shugaba mai suna Mobutu Sese Seko na ƙasar Zaire. Ashe yaya Mobutu ya karasa Mobutu gudu ya cikin jirgiya daga haka ya je gudu ya mutu wannan abin da ya faru ga Zainul Abidin mutane suka harzuka me ya kai gare shi me sai da ya don dandane da tattafai a kura yana turawa aka zo aka buge mishi kura da baron da rumfar da komai nan yake dan cin abinci da kyar an buge kaftin a kwashe ko kun fahimta jama'a dan haka sai ga to yanzu ne ya rage ne bai yi kona bakin wake kawai ya mutu sai zuba wa kanshi fetur sai ya kona kanshi saboda takaici sai jama'a sai ga to ai an dade ane wa mutane haka mutum miliyan nawa suka mutu da irin wannan nashi ya bayyana ne mutum miliyan nawa aka tsiyata ta wannan hanyar sannan tare da haka ga mugun haraji suna kuka da wannan ba daɗi ba sassauci da haka sai suka ce bari da wulakanci da rashin shahada ga musulmi ba haka mawaki ya ce ba sai suka fito gaba ɗaya titina suka ce ba bacci ba cin abinci ba a fito titi a ce ba a zaman lafiya kawai duka a mutu shikenan daga haka ya karce duk da an ba da dokar danko shi kuma an danko shi to amma me ya kamata mai hankali da yake irin wannan halin sai fara karanta abin don haka Gaddafi sai ya fi kowa tsorata don shi ke dab da shi kuma irinsu ɗaya duk zaluncin da Zainul Abidin ne yake haka Gaddafi ma kuma ka ji matsiyata Zainul Abidin nan cewa yake shi jikan annabi sallallahu alaihi wasallam Gaddafi nan cewa yake jikan annabi kakanku ya zo duniya ya kawo rahama da sauki ku kun zama mugayen macuta ko kun fahimta jama'a na biyu Gaddafi sai ya fara lallashin mutanen kasar Tunisia ba su ji ba amma fa ba lallashin su yake ba ya fara tsorata ne kada haka ta faru a kasar shi to tana nan kusare nan da wata guda kasar Masar su ma sun dade akan irin wannan zalunci kasar Yaman su ma haka dan haka suna nan suna ta zanga-zanga to yanzu ne ya kamata shugaba Laurent Gbagbo ya kamata ya nazari an yi zaɓe an ce Alhassan Ouattara ya kayar da shi me ya kamata ya sauka sai ce bai yadda ba sai kuma gwamnatin shugaban kasar Kenya cewa shugaban kasar Kenya ya zo a zo a yi sulhu me ya sa shi ma shugaban kasar Kenya irin haka aka yi ya faɗi zaɓe aka yi ta yaƙi aka yi ta kashe bayan Allah da ƙarshe sai aka ce an kafa gwamnatin sulhu to yanzu ma a zo a kafa gwamnatin sulhu Alhassan Ouattara ya ce bai yadda ba majalisar ɗinkin duniya ta ce ba ta yadda ba kowa ma ya ce bai yadda ba to yanzu ya kamata Laurent Gbagbo ya fara tunanin sojojin da ke tsare da shi tukuna su kansu dama suna jin daɗin shi ne ba sa jin daɗin shi yanzu shugaba Mubarak da safen nan tashar jazira mai tasa cewa su kansu sojojin da aka turo su su yaƙi waɗannan talakawa hannu suke da su suna jinjina wa talakawan hannu suke da su suna jinjina musu ma'ana su kansu sojojin ba sa tare da shi amma tunda ya kama ne yanayi ya kama da haka ba zo suna fesa ruwan zafi suna jefa tear gas amma kuma da abu ya kwanta sai suka zo suna hannu da su suna jinjina musu kaga Laurent Gbagbo ya kamata ya tunani irin wannan abin da ya yi irin shi ne shugaban Congo ya yi Kabila da haka aka kashe shi irin haka mai nasara bare ya yi da haka aka kau da shi to bari ku ji abin da yake faruwa a Najeriya a yanzu yana tafiya ne zuwa ga irin waɗancan abubuwan da suka faru a waɗancan ƙasashen sai dai bai kai tsananin waɗancan ba amma yana kan hanya shi ne wata jam'iyya guda ɗaya ba don ana son ta ba ba don ana goyon bayan ta ba ba don ana son nau'in mutanen da ke tsayawa a cikinta ko take tsayarwa ba ta san duk yadda za ta yi sai ta kai ga mulki da ana kaiwa ga mulki ta hanyar murɗiya da sata akwati da danniya
da kashe wanda ba a so ya takara tun kafin ya tsaya takara. Yanzu sai aka koma aka bullo da tsarin a koma su waɗanda za su zaɓen a ce to wasu zaɓaɓɓu ne, sai a dubi nau'insu sai a bi da su da yadda suke. Idan ma'aikatan gwamnati ne a ce musu to shi kenan, idan ba ku goyi bayan gwamnati ne ci ta ci gaba ba. Kowanne an san yana da kashi a gindin shi, don haka za a fito za a haɗa shi da EFCC. Don haka dole ne ku goyi bayan gwamnati ne ci. Idan kuma ba ma'aikatan gwamnati ba ne fa, sai musu alƙawura na kuɗaɗe, rijiyoyin man fetur, motoci, gidaje a Abuja da sauransu. Ma'ana da lumana ko da tsiya da murɗiya, sai ita wannan jam'iyyar dole sai ta kai ga mulki. To idan zafi ya zafi, kun san me yake faruwa? Na cikin gidan ne yake jagorancin waɗannan abubuwan, waɗanda suka yi zainin Abidina bin Ali wannan abin ɗan cikin tafiyar shi ne, waɗanda ke wa Mubarak wannan ɗan cikin tafiyar shi ne. Don haka ba sa yin abin sai sun haɗa kai da uwar gijiyarsu ita ce Amerika. Don haka Amerika tun jiya da shekarun jiya tana ta magana wallahi Mubarak abokinta ne, amma kuma ta goyi bayan jama'a su fito su yi zanga-zanga ta lumana domin su bayyana fushinsu. Amma ita ta san zanga-zangar lumana ga yadda ta kai a can, me yasa za ta goyi baya? Domin me? Domin yanzu Mubarak ya tsufa, ba shi da sauran amfani da Amerika ta gama cin moriyar shi. A lokacin 1980s Saddam Hussein shi ne abokin Amerika, don haka shi take jinjinawa, shi take baiwa biological weapons da biological anthrax wajen ne applying against the Iranians, ya zuba wa mutanen ƙasar Iran. Don me? Iran ta fito ta ce gwamnatin musulunci Amerika kuma ta firgita. Saddam bai faɗaka da wannan ba, Zainul Abidin bai faɗaka da wannan ba. Yanzu idan an kawar da Saddam ta hanyar da aka kawar da shi, kun ga Zainul Abidin an kawar da shi ta yadda aka kawar da shi, amma fa indirectly Amerika ce duk take wannan abu. Abin da ke faruwa a Yemen Amerika ce take, abin da ke faruwa a Misra Amerika ce take yi. Saura Gaddafi wanda dama shi tunda Allah ya yi shi ba sa shiri da Amerika, da ya tsorata da abin da aka yi wa Saddam ne, shi ne ya fito da ɗan makaman shi, sun san cewa yana nan da wasu, kuma sun san cewa har abada baya ƙaunarsu. To duk waɗannan abubuwan da sai wannan jam'iyya tamu da ke mulki a ƙasar nan sai ta tsaya sai ta nazari, sai a ce to yadda aka ce one man one vote, clean and clear, transparent election, no more selection, ta sai a tsaya a haka. A nemi menene ra'ayin jama'a? Jama'a ku je ku fitar da ɗan takara ku kawo. Jama'a su kawo, waɗannan masu kawo, waɗannan masu kawo. Sai a ce to kowace anguwa ku koma ku fitar mana da wakilanku da kanku, ba ruwanmu. Ba wani taro da za a je a yi da wasu da daddare. Mutanen muciya ku fitar da su waye kuka amince da su. Macintaji na daura na dogon Bauchi sai a taho, ɗan sabon gari, ɗan cikin garin Zaria sai a taho, mutanen Zaria da sabon gari sai a taho, mutanen jihar Kaduna sai a taho, sai a je a taru. Ya zama da haka za a yi tun daga ƙarƙashin ƙasa har a kai saman bakwai. Za a zaɓa wa mutane wanda suke so, wanda suka yarda. Kuma bari in gaya muku, a wannan lokacin jama'a za su sallama duk wanda aka ba za su yarda. Irin yadda ka ga yaran Amina su Queens suke amincewa. A zo a faɗa maka wata ƙa'ida ta mathematics, kai da kanka ka san ta, ka sarrafa ta, ka kasa, ka san ka kasa, sai a ce shikenan baka da maki. Wane ya yi sai samu maki, daga ƙarshen haka ce wane ya ci keken ɗinki kai kuma ka ci buta. Haka za ka yarda, ba za ka ga ba, ko ba haka ba? Ina fatan kun gane. To wallahi kun san wannan abin da suke yi, na rantse da Allah, idan ba Allah ne ya ji tausayin mutanen ƙasar nan yadda ya ji tausayin su a lokacin mutuwar Abacha da sauran mutanen da suka mutu ba, to na rantse da Allah ƙasar sai ta kai ga abin da ya fi haka muni. Saboda bari in gaya muku ni kuma nawa analysis ɗin. Ƙasar Yemen dukkansu yare ɗaya ne, kamanta da sauran ƙananan yarurruka waɗanda gaba ɗaya larabci ya haɗiye su. yanzu ka so ka ce arewa dukkan su yare ɗaya ne, arewa din ne ake Hausa ake, yamma din ne ake Yarabanci ake yi.
Abin da kake so ku bani, Yemen yaren su daya, Syria yaren su daya, Jordan yaren su daya, ku kalli kasashen da waɗannan abubuwan suka faru, Tunisia yare ɗaya ne, Misra yare ɗaya ne, Nigeria.
Don haka irin bakar gaba da kiyayyar da ke a tsakanin 'yan Najeriya ba irin ta ce fa a ƙasar Tunisia ba. A Tunisia ba wai wasu ƙabila suna kukan wasu sun danne su bane, a Misra ma haka. A ƙasar Tunisia ba fa ana kukan cewa wasu addini sun danne wasu bane, ba fa ana kukan wasu 'yan yanki sun danne wasu bane. Abinda ake kuka an yadda da wane zama shugaban, amma ya bar mutane su sarara. Idan ba zai taimake su ba, kada ya taimake su, karye musu komai, amma ya bar su su sarara. Sai ka zo ka bude shago, sai a zo sai an fitar da ƙididdigar kayan da ke shagon daga gwamnati, sannan sai a ce an sa maka harajin kaza duk wata, ka yi ciniki ba ka yi ciniki ba, oho, za a dubiya ya adadin kayan yake. Za ka duk wata sai a ce wanda yake da kaya irin wannan akalla zai ci mutum 50,000 AA, to duk wata za a zuwa karbi naira 5,000. Sai da ka ko ba kai ci mutum 50,000 din ba, sannan kar ka manta mai shagon shi ma da yake karban kuɗin haya a wurinka ana cire haraji a cikin kuɗin da yake biyan ka, ko to sannan kuma kai kuma kake biyan shi, sannan kai kuma ana cire ne, ana cire wannan ainihin taxation da suke kira abin nan, menene suke kiran shi? VAT. Saboda haka ta ko'ina gwamnati ta ƙarzabe ka ko baka aikin gwamnati. To ku dubi yadda rayuwarmu take a yanzu jama'a. Da cikin wannan al'amarin ya kamata su tsaya su yi nazari. Yau kwana uku da ta wuce zuwa huɗu Kano cike take da 'yan sanda da mobile police story da sojoji. Me yasa? Mutanen Kano sun ce kwankwaso suke so, PDP ta zaɓi kwankwaso, mutanen Kano sun yi murna. Kwankwaso ya tara malaman Kano da sauran mutanen Kano. Me kuke so in na je Abuja a matsayina na wakilinku da ni a nan gida kuna so na, me kuke so in yi? Suka ce in ka je kada ka zaɓi kafiri. Ya ce na yi alƙawari ba zan zaɓi kafiri ba, amma kun san kuma kafirai za su jiwo min da ƙiyayya, me za ku yi ku kuma ku taimaka mu? Suka ce za mu goyi bayanka, za mu tsaya maka, in ba kai ba to babu wani. Kwankwa sai je da shi da wakilai, sai suka zaɓi musulmi ba su zaɓi kafiri ba, sai suka dawo gida. Mutanen Kano suka ƙara imani da Kwankwa, suka ƙara mara mishi baya. Kafirai kuma suka ƙara wa Kwankwa ƙiyayya da munafukai. Sai mutanen Kano suka ce to sun ku sun tsaya. Sai jam'iyyar sai ta zo ta ce za ta yi running election, za a sake zaɓe. Duk inda ku ji, duk inda ba a zaɓi Goodluck ba, to an nemi a saka wa jihar wani bala'i. To ashe abin ya zama mai kenan? A'a, ya zama ƙarfi da yaji. Abin da nake so ku gane kenan. Duk inda ba a zaɓi Goodluck ba, a jihar yanzu ana can, jihar tana cikin matsala tsakaninta da gwamnatin tarayya. Yanzu gwamna Wamako yana cikin matsala da gwamnatin tarayya. A Bauchi an zaɓi Goodluck, shugaban majalisa bai zaɓi Goodluck ba, an cire shi. Ina son ku gane pressure ne. To yanzu wannan pressure a cikin jam'iyya ɗaya ne, ko to kun san me zai faru? To kifar da ƙasar da kifar da jam'iyyar zai taso ne daga cikin jam'iyyar. To kawai ina muku misalin yadda ya kamata ka rinka nazarin al'amuran yau da kullun ne. Me zai kai ya komo? Don haka bari ku ji, in aka waye gari gobe an yi jiya ke kakai mamaki, ban sani ba fa, ban da wahayi, ban da taro, ban da wata masaniya, amma ina son ka dubi yadda tension yake. Irin wannan yanayin shi yake kai ga juyin mulki, irin wannan yanayin shi yake kai ga an waye gari kaji an ce an harba suwana da suwani,
gaskiya ina gaya muku ina zaune aka yi min waya aka ce ko minti goma ba a kai da harbe shugaban a yi mata dan takarar abin nan ba nace Allah ya kiyaye kike akar maka Allah baka abin nan nace dama abu ne da an san zai faru kuna sana akar maka Allah nace a'a kai ma aka mata ka fi ni sani dan kai kana cikin Maiduguri ne kai ka ce yanzu ka baro street din ko ga wasu ba a kwakwashe ba ya kamata ka fi ni sani to abinda ake cewa kenan so akwai abubuwan da in suka zo suka faru kar ka rude ka natsu kika ce dama in aka waye gari gobe ka je wani yana cewa I brigadier one of the Nigerian army forces I hereby declare kaza kaza kika ce masha Allah eh sai ka kara kurba kokon ka kawai da dimi da abin nan masha Allah abinda Allah ya so shi yake faruwa shi kuma take tace a makai mamaki an yi jin mulki ba sai kace a ta ma duk alamu sun nuna za a yi shine kana karanta current affairs kenan me ke kai da komowa amma kace an yi juyin mulki eh kwangila ta fa kwangila kai na kwangila ka ta baci wanda zai baka kwangila yana can idan shi zuru zuru ko kun fahimta jama'a Allah madaukakin sarki ya kiyaye da za su fahimta da za su fahimta wato da sai su bari al'amarin ya faru kamar yadda shi kwankwason ya yi kwankwaso is a true democrat me yasa na faɗa haka da aka zo maganar zaɓe ya bar komai ya gudana aka yi zaɓe aka tabbatar ya faɗi ba wani ja ya zo jawabin shi na miƙa mulki ya ce to alhamdulillahi lokacin da Allah ya ɗiba mishi ya tsare in Allah ya nufi zai dawo amma yana roƙon duk wani wanda ya walefi ya yafe mishi wassalamu alaikum shikenan ya miƙa mulki bai wani jayayya ba mutanen Kano su suka yi rulin ba a san shi a lokacin ba a ƙaunar shi ba a san shi shikenan sai haƙura dan haka ba a kashe koka ba ya miƙa mulki ga waɗanda duk malamai da sarakuna da kowa suke helis yanzu kuma su da kansu suke tsinewa abinsu kuma suna cewa sai kwankwasa din to kaga tafi daɗi irin wannan ba a son ka ka tafi an gane an yi kuskure a ce ka dawo ka ce a ya haka ka ce a kai ina ina fatan kun gane yanzu ba wanda ake so yanzu duk waɗannan sauran 'yan takarar an manta da su yanzu kwankwasan kuma suke so saboda shi yana da wani abu daya zai magana daya amma ina son ku gane game da ruhin addini ba ruwan shi kwankwaso zunzurutun dan boko ne sannan na biyu kwankwaso bai da mai gida baya shakkar kowa duk Kano ko duk Najeriya shi kadai yake rayuwar shi dan haka ma ana kashe Malam Jafar ya duro gidan amma duk wani dan siyasa bai zo ba yana jiran me za a ce mishi duk wani sarkin gargajiya bai zo ba yana jiran me za a ce amma kwankwasa ana kashe Malam Jafar sai gashi saboda zaman kanshi yake yi to wannan yana daga cikin quality na shugaba a irin contemporary Nigeria kun gane yawa na biyu idan ya sa gaba to ba zai dawo ba sai da kanantewa kwankwasa zafi zafin da ba a iya zaman ta Abuja yake zama an kai wannan yanayi ta yi mishi zafi tsakanin talakawan da kowa amma tun da ya kafe PDP in wani ne sai ya fita amma ya haƙura har yanayi ya dawo ya hukunta haka to babu shakka yanzu dai shi suke goyon baya amma ni kawai misalin da yasa na ɗauko shi jama'a ba abin da ya haɗa da kwankwaso nan da kashe Malam Jafar ɗin ma ni habaici ne mai da baƙar magana amma abin da nake so ku gane shi ne in ana son ƙasa ta zauna lafiya sanda aka ce ba a yi da kai sai ka ce ka janye ba ku ganin limamin nan na Annabi sallallahu alaihi wa sallama a masallacin Quba yana yin Fatiha sai ya qul huwallahu sai kuma ya wata sura in ya tashi ya yi Fatiha ya qul huwallahu sai ya wata sura to sai mutane suna sikewa suna jin haushi liman in qul huwallahu nan zai yayi ita kadai in kuma wata sura amma kullun yayi qul huwallahu sannan yayi wata mu ba mu yadda ba sai yace shi ba zai daina ba amma limanci eh zai iya dainawa to in ka dauka kanka haka ko a gidan ku ne ba za ka samu matsala da kowa ba ko a angoku ne ba za ka samu matsala da kowa ba shine duk abin da ya shafi jama'a to karka tirsasa musu ra'ayinka amma kai kuma in ka koma ga kanka fa za ka yi abinka to sai ka zauna lafiya da kowa an ce ba a son kai kulhu wallahu kai kuma ka riga ka yanke shawara sai ka yi dan haka ita kulhu wallahu gare ka dole ce tunda ra'ayinka ce amma shi limanci dama nada ka aka yi dan haka sai ka sauka daga abin da yake ra'ayin wasu ne dan kai naka ya cimma daga baya da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo me ya faru su da kansu ne suka da suna murna saboda sun ji annabi ya ce wannan dan aljanna ne to liman dan aljanna ina zai kai ku aljanna to ku cire shi ku lalubo wani a tafi lahira ana lalube so da haka kun ga yadda al'amura suke jama'a dan haka jama'a yanzu a anguwar ku kana limanci in suka ce ba sa so kike ne kace ka bari idan kai kake shugaban kungiya a anguwar ku aka ce an cire ka sai kace shikenan na gaya muku wannan na daga abin da ya kara daukaka darajar malam huduci kaji a garin nan limanci yake shine limamin ahli sunna na farko a wannan masallaci na Zaria Hotel aka ce ba a son shi bai iya kaza ba bai iya kaza ba bai iya kaza ba bai iya kai ran nan dai sai aka zo aka mai juyin mulki ku ji wannan da kyau dabba zai hau minbari yana cikin dakin liman ashe ga wasu sun hado kansu kawai tsarab sai ji wani ya haye minbari yana jin wani ya haye minbari shi sai ya fito ta wannan kofar sai zagayo sai zo inda sahu ya tike sai zaman shi shikenan za a hayaniya yace a ayi sallah akai sallah za a hayaniya za a yace a shikenan yayi daidai aka ce a yace ba komai so shikenan shikenan sai gari ya zauna lafiya amma ka ce tunda aka cire ni wallahi sai dai Zaria ta tashi a Zaria ba za ta tashi ba kawai dai zaka hargitsa al'umma ne dan lokaci kuma ko ka ci gaba ana nan wani harbe ka dole ka saukake ne ko kuwa saboda haka ya kamata ku gane yadda ake mu'amalantar al'amura na jama'a idan kun gane wannan to yanzu ko Najeriya tana cikin hadari game da faruwar wani abu ko yaushe amma kamar yadda wannan masanin yace ba Russia din nan yaushe ne zai faru ta yaya abin zai biyo baya ba wanda ya sani sai Allah amma bari in gaya muku zalunci ne yayi yawa ya kai har na cikin gida ana zalunta ma'anar wannan shine yanzu akwai waɗanda an sa su sun yi wani abubuwa na magudi da rashin gaskiya da zalunci akan za a biya su kuɗi kaza aka ki ba su sune suka tashi bom a Abuja a ranar mulkin kai sune suka sake zuwa suka sake tashin bom a cikin barikin sojoji a cikin Mami Market to ya kamata duk a tsaya a nazarin waɗannan abubuwan ɗan cikin gidan tafiyan ne dan haka uban tafiyar yayi ta kara abin suna cewa ƙarya yake su suka yi yana cewa ƴan ta'adda ne su yake ishara da ƴan ta'adda musulmi ƴan arewa amma su kuma suna cewa ƙarya yake su suka yi shine ran nan da aka je kotu suka ce aje a tambaye shi shi ya san dalili ya fito ya faɗi me ya faru a Niger Delta me ya faru lokacin Obasanjo suka ce Obasanjo ya ɗibi makamai trailer ya basu akan cewa gaba ɗaya babu zaɓe ma kawai a yi rigin kawai a rubuta figures suka yi suka ce ba su sake ganin shi ba don haka sai sun hautsu na ƙasar shi yasa suka tayar da waɗannan fitintunu wanda sai ƴar Adwo ne ya zo ya ɗan yayyafa musu ruwa to duk waɗannan abubuwa ana nan a haka ko to wasu kuma suna nan suna taro yaya za su ɓullo wa abin wasu suna nan sun yi hidindimu a cikin jam'iyyar yanzu an zo an watsar da su wasu suna can sun daɗe a cikin jam'iyyunsu suna bauta suna hidima suna biyayya an murɗe musu wasu da suka shigo daga can sun zo su aka ba to duk waɗannan fa suna can sun haɗa kai fa saboda haka duk abin da ya biyo baya a ƙasar mai hankali ya ce to Allah ya tsare shi daga sharrin wannan abun kawai, amma ya san cewa abun zai faru. Allah ya kyauta. To sai mu ci gaba da karatun mu. Malam yake cewa unzur liqa'a ko ujratihi mujallati al-umma al-qatariyya fi adadiha raqam 39. Yace ainihin wato ka duba wato hira da tattaunawa da wannan ainihin mujalla ta yi ta ainihin wato Qatar, mujallar umma ta ainihin kasar Qatar, lamba ta 36 shafi na 72, ma'a Dr. Hamid Rabi' Ustazul Ulum 39, ma'a Dr. Hamid Rabi' Ustazul Ulum Siyasiya fi Jami'atul Qahira. Wani babban masani ne da aka yi hira da shi a wannan mujalla, shi ya bayyana waɗannan asirai. To jama'a kun ji wannan, don haka sai ku koma ku yi nazari, kuma ku zama masu nazari da auna abubuwan da suke kaiwa da ainihin komowa. Allah maɗaukakin sarki ya taimaka. Rabi'an, malam ya ce fa'ida ta hudu da za mu cire daga cikin fa'idojin wannan zaman khalwa da annabi yake sallallahu alaihi wa alihi wasallama, ahamiyatul khalwati fi hayatil muslim, muhimmancin keɓewa a rayuwar musulmi. Ya khalu fiha ila nafsi, musulmi ya je keɓe da kanshi, wa yuraji'uha, ya ringa koma yana tuno abubuwan da suka gabata, wa yastashi'iru da'afahu, ya ringa jin yadda raunin shi yake amama azamatillahi subhanahu wa ta'ala, ka ringa gwada girman Allah sai ka gano rauninka, wa yufakkir fi madahiril kaun, sannan mutum ya koma yana tunani game da yadda waɗannan halittu suke. Ko an fahimta? To kun ga wannan khalwa din nan fa, kamar yadda zaka zo ka ji malam zai bayani, ba ta nufin a yanzu tana nan a ibada kamar yadda take, a'a, a yanzu ko a ɗakin ka ne ko ma ka zauna ka rinka natsuwa, ko da da duma ka je bayan gari ka je ka shimfiɗa ka ɗan natsu. Amma in ababi ne na khalwa fa, zaka ji cewa khalwa ta koma ita ce yanzu ta bayyana mana a itikafi. To amma wannan tunanin ana nufin muhimmancin ka keɓe kana nazari game da al'amura. Idan kai ɗan kasuwa ne, ka fita tun ƙarfe 7 ba za ka dawo ba sai ƙarfe 10, kana dawowa ka kwanta bacci har abada ba za ka samu irin wannan lokacin ba, sai ka ne kana samun lokaci da kake warewa kana tattaunawa kai da kanka. To za ka rinka gano inda kurakuranka suke da inda abubuwan daidai ɗinka suke. An fahimci wannan da kyau? Sannan sai ya ce wa yustafadu min hadhihi al-khalwa fil ati, ga fa'idojin da aka sa da za a samu a cikin wannan kebewa. Al-ittila'u ala afatin nafs, gano irin kurakuran da ke ga kai kanka. In har kana samun lokaci kana kebewa, to za ka rinka gano kurakuran da ke ga kanka. Min ujubin, da irin yadda wani lokacin za ka fahimci cewa to wani lokacin kana da alfahari, kana nuna wa jama'a kana da mamakin kanka, wato kana ji da kanka. Wa kibar, da kuma girman kai. Wa hasad, da kuma hasada. Wa riya, da ainihin riya wa nahawihi, da makamantan haka. In ka keɓe ka ɗan rinka nazari a wuri kaza da muka zauna muka yi lacca, na faɗi kaza na faɗi kaza, wannan magana ta yi kama da riya, wannan magana da na faɗi ai ma girman kai ce, wannan magana da ne akan wani ai ma'anar ta hasada. Ko kun fahimta? Kai da kanka ka je ka ne wa kanka haka. Kuna fahimta da kyau jama'a? Sannan sai yake cewa summa listighfaru, sannan sai istighfari, kana gano wannan abin da ne na yi alfahari, wannan abin da ne na nuna girman kai, wannan abin da ne hasada ce, wannan riya ce, sai ka ce astaghfirullah. Kar ka buɗe wa kanka ƙofar ta'awili, dan da zaran ka gano ka yi girman kai, sai shaidan ya nuna maka a'a, ai wannan ba girman kai bane, izza ce ka nuna, an so a wulakanta ka ne, da ba kai haka ba da. To kai marmaza kai istighfari, to kai fada da shaidan kenan. Ma'ana ko kun fahimta? Ko da ka bari shaidan ya saka maka tunanin, amma kar ka sake ya hana ka istighfari. Zaka ji so da dama kai istighfarin sai ka ji kai ajiyar zuciya, sai ka ji ka sace, da ya kumbura ka ne. Wa tauba, ka tuba ka koma ga Allah. Wa ruju'u ila Allah subhanahu wa ta'ala, da kuma komawa zuwa ga Allah mai tsarki da ɗaukaka. ba zikrullah subhanahu wata'ala wal uns bihi. Sannan wannan khalwa za ta baka damar ambaton Allah in ka je ka zauna din nan kai kadai shiru sai ka rinka subhanallah subhanallah la hawla wala quwwata illa billah, kaga ambaton Allah. Ko kun fahimta? Sannan da samun natsuwa a wurin Allah, an fahimta? Wa tadhakkurul janna, da tunanin aljanna, wan nar, da wuta, wal akhirah, da lahira, wa masirul insan, da kuma makomar mutum. Sai kai tunani, idan kana ganin yanzu a zamanin nan, a duniyan nan, a garin nan, ba mai ilimi irin ka, lokacin da ka kebe kai kadai din nan sai ka fara tunanin, to an samu wani zamani da babu kamar Ibn Hajar, babu kamar Nawawi, babu kamar Ibn Taymiyyah, amma meye makomarsu? Sai ma ka fara tunani, to mune musu fata yanzu suna lahira a aljanna. To sai ka fara tunanin, to ina ce taka makomar kai kuma nan da wasu shekaru? Wannan zai sa maka natsuwa, wannan zai sa maka gyara game da al'amuranka. Kuna fahimta amfanin khalwa din ake faɗi, amfanin kebewa? Kar ya zama kullun kana cikin hayaniya, ka samu lokaci da zaka kebe ka rinka kanka tunani. Sannan wa ma fi zalika min athar ala ta'a, da kuma irin tasirin da wannan zai bayar na ta'a. Kana zaune din nan kai kadai sai ga a bari kai alwala kai nafila raka'a biyu, barka dauko qur'ani ka karanta, wal bu'd anil ma'asiya, da kuma irin ta'asirin da wannan zai baka na nisanta saban Allah. Jama'a kun fahimci wannan da kyau? Khamisan, abu na biyar mallan yace amma mal maqsudu bi hadhihi al khalwa, me ake nufi da wannan khalwa? Mallan yace innal khalwata al matluba, ita khalwa kebancewar da ake nema, hiya tafarrughu lil ibadati, ita ce kebewa don ibada subhanahu li ibadati llahi subhanahu, don bautawa Allah mai tsarki. Wal isti'anata bi hadhihi al ibada, da kuma neman taimako da wannan ibada, li mazidin min at-ta'a, don samun karin ta'a, wa muwajahati umuri ad-dunya, da kuma fuskanta al'amuran duniya. Idan ka kebe kanka ka ce ka shiga khalwa, amma kuma ga talabijin a gaban ka, ga jaridu, ga radio, ga GSM, ba khalwa kake ba fa, har yanzu kana cikin rugun tsumin duniya duka, ba abin da ya ragu sai karuwa, amma ya kamata ka gane haka. Ko kun fahimta jama'a? Karshe waɗannan abubuwan sai su taimaka maka wajen wani sabon Allah. Dan kana zaune sai ga wani program ɗin a talabijin sai ka kwantsa ma'ashar. Dan haka ita wannan khalwa din za ta kai ka ne ga inda babu duk wani abu da zai ja hankalinka. Wa kad kanat khalwatuhu sallallahu alayhi wa alihi sallama fil ghari qabla al bi'sa, haqiqa khalwa annabi ta kasance ne a cikin kogo kafin a aiko shi, amma ba'da al bi'sa, yace bayan da aka aiko shi fa, faqad taghayyarat, to wannan khalwa ta sauya, wa asbahat khalwatan min naw'in akhar, sai ta koma wani nau'in daban na khalwa. Malam yake cewa hiya tahajjud, ita ce tahajjud, domin kafin zuwan musulunci babu sallah, babu qur'ani, babu zikiri, dan haka yake yin abubuwan da yake yi. Amma bayan zuwan musulunci fa, to sallolin tahajjud sune suka koma matsayin khalwa. Wa qiyamul layl, da kuma tsayuwar dare, hina yanamun nas, a lokacin da mutane suke bacci. Wa kana hadha tahajjud, sai kasance irin wannan tahajjud din fardan ala Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi sallama wa ummatihi, wannan irin sallah ta dare ta kasance a da farilla ce ga annabi Muhammad da al'umma shi. Thumma asbaha mustahabban ba'da zalika ala al'umma, sai ya zama wannan khalwa, wannan tahajjud ta zama mustahabbi amma ga al'umma, amma ga shi annabi fa tana nan a matsayin farilla. Wannan ita ce magana ingantacciya. An fahimta jama'a? Wani littafi da Malam Affani ya rubuta ya sa mishi Ruhbanul Laili Fursanun Nahari, mujalladi uku ne littafin, yana cikin littafanmu nan wanda Al-Affani ya rubuta. Wannan littafi ka karanta shi, za ka samu ainihin cikakken bayani dangane da yaya sirrin khalwa yake yana cikin tafan mu dake can na wajen ainihin zikirori da abubuwa ruhbanul layli sursanun nahari cewa annabi da sahabbai da daddare a matsayin ruhban suke masu ibada inda riya waifa sursan gwaraza ne ba wai ana nufin su ta ibada da daddare da rana kuma su ta bacci ba a'a za su yi ibada da daddare da rana kuma su tashi su ainihin yi abin da ya cancanta a yi to asali wato kuskure yana zuwar wa dan adam ne ta rashin manajin lokaci sai ka duba bayan ka yi sallar isha ne za ka yi ya zama kana da barnamaj kar ya zama kawai baka da wani barnamaj baka da wani tsari saboda haka tun daga sallar isha da aka yi ta karfe 8 har karfe 12 da bacci zai dauke ka kawai za ka zauna ne hira ka tashi daga wannan zaure ka koma wancan daga wancan kofar gida ka koma a'a ka canza daga wannan tasha ka koma daga wancan ka koma wannan baka da wani barnamaj duk ka zama haka ka zama kana da wani barnamaj bacci za ka yi kana shigowa gida sai ka kwanta bacci karfe 1 sai ka tashi sai kai nafila raka'a 3 sai ka sake kwanciya karfe 4 sai ka tashi sai kai karatun alqur'ani da zikirori da addu'o'i sai sallar asuba sai kaga ka samu wadataccen bacci kai ibada kuma ibadar bata galabaitar da kai ba gari na wayewa sai ka ji ka da nishadi amma tun karfe 8 har karfe 2 na dare baka tsinana komai cikin abin da ka tsara ba hasali ma baka da tsari kawai kai ta nemo abubuwan da zasu cike maka lokacin ne har baccin ya buge ka dan haka ba wai karfe 5 ba karfe 7 na safe ma in aka tashe ka ba za ka iya tashi to kuma kaga wannan lokacin da aka baka da kabata ko da wannan lafiya da aka baka da kabata ni'ima ce thumma la tus'alunna yawma idhan 'anil na'im za a tambaye ka za ka yi jawabi a ranar lahira Allah ya kiyaye malam yace khalwa al maqsuda huna malam yace khalwar da ake nufi anan laysat khalwata sufiya ba wai khalwa irin ta sufaye ba wa turuqihim al munharifa da kuma dariqun su karkatattu kun san sufaye har yanzu suna da'awar suna khalwa sai a ce shehi ya shiga cikin khalwa ba zai fito ba sai nan da kwana 40 baya zuwa sallar juma'a in lokacin idi ne ma ba zai je ba saboda yana khalwa to wannan ba addini bane bal hiya qiyamul layli khalwa da ake nufi anan ita ce tsayuwar dare indama yanamun nas a lokacin da mutane suke bacci wa yanzilur rabb subhanahu wa ta'ala ubangiji kuma mai albarka da daukaka mai tsarki da daukaka yake sauka kama fi hadisi abi huraira kamar yadda yazo a cikin hadisin abu huraira anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala lallai manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kullal lailatin ila sama'i dunya ubangijin mu na sauka mai albarka da daukaka a kowane dare zuwa sama ta duniya ita ce wannan sama da muke hange hina yabqa thuluthul layl al-akhir lokacin da akhir wato lokacin da 1/3 na dare ya rage fa yaqulu sai ubangiji ya ce man yad'uni wa zai roke ni fa astajiba lahu in amsa mishi man yas'aluni wane ne zai tambaye ni fa utiyahu in bashi abin da yake tambaya a can da'awa wato addu'o'i na zikirori kenan da salloli su ne man yad'uni anan man yas'aluni wa zai tambaye ni ai haja shi bukatar shi bashi wa man yastaghfiruni wane ne zai roki gafara ta don ya san ya saba mini fa aghfira lahu in gafarta mishi kashi malai yace wannan hadisi yana nan cikin sahihu muslim mujallad na 1 shafi na 521 lamba hadisi na 758 kun ji jama'a waqad qala ta'ala lir rasul sallallahu alayhi wa alihi wa sallama Allah ya ce wa manzon shi ya ayyuhal muzammil qum al-layla illa qalila ya kai al-muzammil menene al-muzammil wanda ya lulluba, wanda ya ja mayafi ya lullube kanshi, kumin laila illa qalila, ka tashi kai sallolin dare sai dan kadan nashi, nisfahu rabin dare, ka ci rabin dare kana ainihin qiyamul layli, awin qusmin hu qalila, ko kuma ka dan rage daga rabin dare kadan. Haka dokar take a farkon musulunci, ka ci rabin dare kana ibada kowane dare, wannan farilla ne. In zaka rage to dan kadan zaka rage, aw zid alaihi, ko kuma ma ka kara akan rabin dare din. Warattilil qur'ana tartila, ka karanta alqur'ani daki daki. Inna sanulqi alayka qawlan thaqila, za mu aiko maka da sako wanda yake mai nauyi. Wannan shine abin da Allah ya ce wa manzon shi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan haka fa qiyamul layli wa tartilul qur'ani, yin sallolin dare da kuma karanta alqur'ani, huwa khalwatul muslim al-layla, shine khalwar da musulmi yake yi da daddare, al-layliya, na dare. Wa huwa zadul lahu fi ad-da'wa, wannan guzuri ne gare shi a wajen da'awa ila Allah subhanahu wa ta'ala. Ko kun fahimta ina muka gane haka? Da yace inna sanulqi alayka qawlan thaqila, mana matukar kana qiyamul layli, Allah zai albarkaci da'awarka da zaka yi. Ko kun fahimta jama'a? To kun ga wannan kamar yadda na taɓa faɗi a wasu munasabat, abubuwan nan jama'a tsakani da Allah yanzu muke kokarin mu dasa tarbiyya. To akwai aiki a kanmu, daga cikin aikin da ke kanmu shine waɗannan ƴaƴa namu da mafi yawancin su mun haife su a gidaje ne na ƴan al'ada, a anguwanni na al'ada, wuraren da ba sa taimakawa game da biyayyar Allah sai saban Allah. Shi yasa ba ga galibi ga ƴaƴan ahli sunna, amma gaba ɗayan wasu abubuwan da iyayensu suke ba sha'awa suke ba, hasali gani suke ƙauyanci ne, gani suke matsatsi ne, don haka ina za su samu sararin watayawa don su je su sauta su ma su more tare da waɗancan irin ƴaƴa da aka haife su tare. Wallahi bari ku ji shiri na, na yi bakan ne kamar yadda na ce muna jiran mu haɗa makarantar nan tamu ne. Muka ce mu haɗa, ba mu gama ta duka ba, ana gama wannan ainihin ad-dawr as-sufli, wannan ground floor ya isa za a fara. Za mu rinka tarbiyyar ƴaƴa musamman mazaje. In ya zama uwar Imamu Ahmad, ka karanta Sirru Alamin Nubala, uwar Imamu Ahmad ibn Hanbali, da daddare na tsakar bacci sai ta tashe shi, in ta tashe sai ta kama kafadar shi haka sai tana danno shi cikin duhu. Me yasa ba za ta rike cocula ba? Tace tana son ya saba fita masallaci da tsakar dare yaje yayi sallah. To ba fitar ba, tace tana son ya saba din ma babu fitila, ya dauki saitin hanya a duhu, don haka yana tashi bacci ya mutsike idan shi sai ya nufi masallaci. Uwar shi ta nemi shi haka tun yana wajen shekara 8. Aka tambaye shi me yasa yake tarbiyya ta take. Don haka Imamu Ahmad mafi yawancin daddare, daddare sai ta yi sai taho masallaci. A haka ne suka haɗu da al-Imamu Ishaq ɗan Rawiya, sai baro iyalai sai taho dare, sai taho masallaci, ya zo yi ta sallah da daddare. Mafi yawancinmu a ƙasar nan wallahi ba mu samu uwaye irin waɗannan ba, balle ubanni irin waɗannan. To bari in gaya muku, mu ɗin nan yanzu, to mu ne ga dajjaba. Idan muka yanke, in muka karye, to an raba kudanci da arewacin Najeriya, wannan salon magana ne. Idan irinmu muka kare, ba a samar wa da ƴaƴan nan na ahli sunna tarbiyya ba, wallahi tallahi sai waɗannan ƴaƴan sun dawo suna yakar aqidar nan da muke karantarwa, saboda su ba su san value din wannan rayuwar da muka samu kanmu a cikinta ba. Suna ganin rayuwa ce haka sidda muka same ta kawai, a sai da muka yi fada da wasu. sai da aka dake mu mu ragowa ne an kashe da yawancin mu ma akan mu samar da wannan atmosphere din da ake gani ashe su ba su san wahalar da aka yi aka kawo wannan yanayin ba to rike wannan yanayin a wurin su ko za su yi mishi liko ne na kantafi Bahaushe ko yana cewa kantafi masomin asara shine abinda Bahaushe yake nufi da kantafi shine ka rike abu haka ma'ana kantafi wannan shine tafi to kantafi in kai haka sai Bahaushe ce yayi wa abin kantafi wato abin in ma ya kife bai da asara to galibi yanzu waɗannan yaya haka suke tasowa shi yasa daga cikin takhsid da na tsara mana karfe 7 na magariba kowa zai kawo dan shi in danka ya wuce shekara 10 kawai kawo shi in ka dure shi a makaranta tafi ka bar shi ba ruwanka za a yi seniority ne a wurin za a yi tarbiya ne a wurin duk yadda yake ji da kanshi sai an sauke mai lodi sai ya dawo ya zama mutumin arziki da arzikin ko ba arzikin ba dan koyi ba saboda bari ku ji sufa salaf ba sa sare yadda kai ka lalace sai ya ce tafi tunda ka lalace oho a'a sun riga sun gane mas'uliya ce a kansu dan haka waɗannan yara a kawo su karfe 7 sai ya ce to kowa ya alwala za a yi sallar isha a yi sallar isha a wurin sai a dan yi musu karatun ayoyi ko hadisi zuwa karfe 9 sai ya ce kowa ya shiga ya kwanta kaje ka sallin gunda zaka kwanta jata bar ma ka kwanta gindin kujera ko ma ina ne wannan ma tarbiyya ce amma ya zama kullun akan katifa zaka kwana kullun zaka kwana da wuta da fanka to hadari ya same ka a duniya musamman a Najeriya nan da ake ciki ya kamata wata rana kana kwance akan katifa sai kaga an jefa ka aji ka kwana in fact ba ma wai a ajin ba sai dai ka kwana akan kujera ba inda zaka yi bacci a kwance ba inda zaka yi bacci a zaune karfe 3 na asuba tana yi sai ya ce kowa ya tashi ta tashi ai ta karatun alqur'ani kowa ai ta karatun qur'ani karfe 4 sai ya ce kowa ya alwala iji ai ta nafila har zuwa sallar asuba kai nafila kai istighfari a zuwa sallar asuba sai ya ce kowa ya kama hanya ya tafi gidansu ba wanda zai baka kudin mota idan a cikaji kake oho kai ka san yadda cikaji take ba mu sani ba mu tafi kuma gobe dole ka dawo baka dawo ba za mu je mu kamo ka in kuma muka kamo ka mu a mota za mu dauko ka za ka biya kudin mota a jikinka ayi wa yaran tarbiya haka ku gani amma tsakani da Allah a halin da muka samu kanmu a ciki to yana buƙatar kamar yadda nace mu tsaya ni wa kanmu gyare-gyare amma wallahi wannan sunnar idan ba a jawo yaran nan an dora su a kanta an nuna musu da gaske an tarbiyance su ba kai ka duba Imam Ahmad ka duba irin uwar da ya samu uwa nawa ce yanzu take iya tashin danta ya sallar asuba ita fa uwar Imam Ahmad ba ana magana sallar farilla bane ana magana nafila ne za ta tashe shi da tsakar dare yana dan shekara 8 ba farke hannun shi zata yi ita tana gaba ba tana sa fitila tana cewa to Ahmad Allah ya taimaka Allah ya taimaka a'a ina cikin izza ne take tura shi ta sa shi a gaba amma mugun abin ne shi ya fara haduwa da shi ma'ana ta mai da shi namiji kenan haka Imam Ahmad ya zama namiji ku dubi production din shi ku dubi intajin Imam Ahmad da kaya zauna ya rubuta wannan kitabul musnad shi kuma ya producing dan da kaya haddace shi to waɗannan sune rijal waɗannan sune mazaje to dole ne mu sanya zani amma wallahi bari in gaya muku idan ahli sunna ba su tashi sun yi wani abu game da makoma da tarbiyyar ƴaƴansu ba ko suka bar abin haka ko nan gaba sai an rinka abin da ya faru a Ingila kun sa a Ingila sai ba su yi tarbiyyar ƴaƴansu akan bin addinin Christianity ba rayuwa kawai don haka galibin iyayen in suka rasu a anguwar sai su matasan anguwar sai su yi shawara to wai wannan jingine man gini wani ake da shi ne a wai wurin ibada ne sai wani ya ce kada Allah ibada yo ibada mu ina ruwanmu da ibada a siyar da abin kawai ko kuma a juye shi ya zama gymnasium a juye shi ya zama wurin motsa jiki ko wurin wasanni a daga shi a siyar shi ne musulmi suka yi ta siya suna juya yana zama masallatai fa a nan Lagos ne of course kai ba a Lagos ba ha'anan ana yi gidaje nawa ne masu gidajen suka gina masallatai a gefen gidajen in suka mutu ƴaƴan suka zo rabon gado sai a ce a to gaskiya saboda Allah an fa ba hada da masallacin nan ba gado ba zai auki ba dan haka sai ai tonin masallaci ya zama daki sai a ce to wani an ba ana sallar isha sai a miƙe a ce to jama'a gaskiya saboda Allah an raba gado saboda haka masallaci da gado ya zama dakunan wani kuna mamaki an yi haka anan ba me yasa dan mahauci zai siyar da kwata ta zama filin kwallo mahauci ya mutu ya bar ba inda ya kai kwata daraja a wurin mahauci to sai ya mutu sai dan ya mayar da wurin ya zama filin kwallo dan yayi sakaci bai dora shi akan fawa ba me yasa wanda yake sana'ar kafinta dan shi zai kwashe waɗannan zarata ya je ya siyar da su ya sai jefi ta kwallo sai dan yayi sakaci to abin da nake son nuna muku kun ga darasin nan yana nuna mana hatta ɗabi'un da kaga ƴaƴanka su ne in baka faɗa ka hana su da wuri ba matukar baka yadda da su ba suna alamta maka haka ƴaƴan za su zama kai kana ganin wasa ne kullun gari ya waye ɗanka ya ɗibi kayan kwallo ya tafi kullun yamma ta ya sake tafiya kwallon la'asar da rana kuma yana nan yana kallon CD kai kuma fa kana nan da tafka tafkan gona tana ta alfahari waɗannan gonakin shekaru 100 da suka wuce tun zamanin sarkin Zazzau Alu dan Sidi ko kuke da su kana mutuwa sai ka ji ya sai wa kristoci sun yi coci a wurin saboda kai ne kake kallon su a gonaki shi dai na daya baka kai shi wurin ya iya noma ba amma a ce yana karami kana ta sake shi kai ma ai da haka ka tashi ka san darajar gurin jama'a kuna fahimtar waɗannan abubuwan da kyau to wannan yana alamta mana akwai aiki a kanmu na tarbiyya wannan aikin na tarbiyya ba karamin aiki bane fa in kana da hankali tarbiyyar da Allah madaukakin sarki a cikin alqur'ani me ya faɗi game da annabin Allah Luqman wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tushrik billah ashe sai an zauna an yi tarbiyyar ƴaƴa game da tauhidi da shirka game da ibada game da mu'amala game da ahwali shakhsiya game da komai in ka karanta waɗannan ayoyi na cikin suratul luqman duk sai da suka nuna luqman yayi tarbiyyar ƴaƴan shi akan waɗannan abubuwa wala tusair khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha karka wulakanta fuskarka ga mutane karka yadda kaskanci ya hauka sannan kuma karkai alfahari ka zama moderate ka zama tsakatsaki karka rinka tafiya alfahari karka rinka kaza karka rinka kaza duk da ya gama sai ya ce wasbir alama asabaka duk abin da ya same ka kuma kai hakuri saboda juyin juya hali zai iya faruwa wani lokaci wata musiba ta barko maka to ba kuka zaka zauna kai ba ya kamata ka tsaya kai nazarin me ya kamata a yi akwai abin da yake hakuri ne maganin shi akwai abin da mataki yake daukan mishi wannan tarbiyyar kaga Allah ya koya mana ita yana nuna tana da wahala ne amma ita ce aba mafi sauki da mutane suke watsarwa su barta ga mata in suka barta ga mata su kuma sai su dukufa game da kawo ce fa ne su kuma matan sai su fele shikenan sai al'amari ya faru ba shi dai malam yake cewa wa qiyamul layli huwa da'bu salihina sallolin dare tabi'u ne na mutanen kirki yaqulu ibrahima ibn adhama malam ibrahima dan adhama yace an qiyamul layli game da qiyamul layli barkuji yace nahnu fi ladhatin mu da muke tsayuwa da daddare muna ibada muna cikin jin dadi da yanayi mai kyau law arafa al muluk wa abna'ul muluk da sarakuna da ƴaƴan sarakuna sun san irin wannan dadin najaladuna alaiha, kun fahimta, da sun yi mana bulala a kansu, da sun danne mu sun kwace wannan jin dadin bisyuf, da sun kwace wannan dadin da takubba. Ina fata an gane. Gashi nan yace Ibnu Jawzi shi ya faɗi wannan magana a cikin littafin shi mai suna Sifatu Safwa mujallad na 4 shafi na 154. Haka ne, idan ka tashi kana sallar dare, kana samun natsuwa da jin dadin da babban sarkin garinku da manya-manyan attajiran garinku duk basu cikin irin wannan jin dadin. Jama'a an gane wannan da kyau. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Anan za mu saurara muke cewa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Na'am. Kawo Allah ya taimake. Wannan tana magana dangane da cewa abinda aka yi magana dangane da tarbiyyar ƴaƴa ya so sa musu zuciya kwarai gaske, kuma to su Allah ya albarkace su da ƴaƴa mata zalla su ji to menene mafita ba dangane da haka. Sai ƙarshe na fahimci sai ta yi magana game da gashi an tashi cikin al'ummar da ba a gina ɓangaren mata a masallaci, wanda shi kuma ɓangaren mata a masallaci shi ne wurin da zai ba da damar mata ɗin manya da ƙanana su je su zauna, don ya zama suna mutaba'ar abubuwan da ake tafe tare da maza ɗin. Gaskiya ne, Allah ya kyauta. Babban abu dai na farko tukuna sai mai addu'a Allah ya gyara al'amuranmu gaba ɗaya, kuma Allah ya dawo da mu cikin shirye da ta kamata mu dawo. Amma ni ina ganin tare da haka halin da muka samu kai a ciki, dole ne a yi iya ƙoƙarin da ba a yi wajen su kuma ƴaƴa mata ɗin, kar a bar su a baya a cikin wannan yanayin. A ƙarƙashin haka, wasu ƙungiyoyin mata kamar a Kaduna suna da Women in Da'awa, sai suka bullo da wani tsari. Aƙalla ko da ba za a iya yi duk mako ba, to duk lokacin da aka ba da hutu sai suna tara ƴaƴa da ake kira teenagers, ƴaƴa ƙananan ƴan mata ƴan shekara 12, ƴan shekara 15 har zuwa 17, sai a ce kowace mace ta ringa kawo ƴaƴanta daga ƙarfe 9 na safe a makarantar form 1 ko makaranta kaza ko masallaci kaza, kamar masallacin Sultan Dangote nan tsoho, za a rinka musu wasu darussa ne da suka shafi tarbiyya. Ba wai karatu ne za a bude a yi ta fassara ana ta irabi ana cewa mujalladi na kaza shafi na kaza, ba akwai mata ne dattawa kuma malamai, wance ta shigo ta zo ta minti 40 tattare da su tana ba su darussa ne na tarbiyya. Ya kamata idan ba mu da masallatai a garin nan waɗanda suke da sashin mata,